الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة وسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barka mu da sake saduwa a yau 21 ga watan Shawwal 1441 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 13 ga watan Julai, watan June 2020. Za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba. Idan ba mu manta ba, a ƙarshen karatun mu mun kawo ƙarshen suratul Ahzab. Saboda haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon suratu Saba. Suratu Saba sura ce makiyya, tana da ayoyi guda 54, kuma an sa mata suna suratu Saba saboda kisan mutanen Saba da ya zo a cikinta. Za mu zo kan kisan da muka shiga cikin surar insha Allah. Kuma abin da take karantarwa shi ne dai abin da galibin surorin makiyya suke karantarwa, na wato abin da ya shafi tabbatar da aqida, kadaita Allah, imani da ranar ƙarshe, imani da manzannai, imani da littafai, da kuma sauran abubuwa da suka shafi aqida ne. Wannan shi ne galibin abin da surar take karantarwa. Sannan kuma ta kawo mana wasu daga cikin wato labaran annawa da suka gabata, kamar da za mu gani insha Allah. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagora shi. Na'am, Allah ya
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana alhamdulillah, dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wanda shi ne yake da abin da yake cikin sammai da kuma abin da yake cikin ƙasa. Ma'ana duk abin da yake cikin sammai na halittu da kuma abin da yake cikin ƙasa, da sammai da ƙasan duka mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wataala shi ya yi halittar su, shi ya mallake su, shi ne kuma yake gudanar da al'amuransu. Yace walahul hamdu fil akhirah, haka nan kuma shi ne yake da godiya a cikin lahira. Wato Allah abun godiya ne a nan duniya, kuma abun godiya ne ko a gobe lahira. Wa huwal hakim, kuma shi ne mai hikima. Al khabir, shi ne mai labartawa. Yace ya'lamu ma yalji fil ard, Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da yake shiga cikin ƙasa. Duk abubuwan da muke shigar da su cikin ƙasa, Allah subhanahu wa ta'ala ya san da su. Abubuwan da muke shigar da su cikin ƙasa kamar su me, kamar matattu mu, ko ba kamar cikin ƙasa muke binne su, Allah subhanahu wa ta'ala ya san iyaka wanda aka binne su a cikin ƙasa. Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da yake shiga cikin ƙasa na ruwan sama, misali ta sauran abubuwa da suke shiga, da kuma shuka ma da muke, duka Allah subhanahu wa ta'ala ya san da su. Wa ma yakhruj minha, haka nan kuma ya san abin da ke fita daga gareta, abin da ke fita daga kasa, kaman tsiro, Allah subhanahu wa ta'ala ya san da su. Kaman ma'adinai da suke cikin kasa, duka Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da su. Wa ma yanzilu minas sama, haka nan kuma ya san abin da ke sauka daga sama, abubuwan da suke sauka daga sama kamar ruwan sama, kamar iska, kaman malaiku da suke saukowa kasa da umurni Allah subhanahu wataala dika Allah subhanahu wataala yana sane da su yace wa ma ya'rudu fiha haka kuma abun da yake haurowa cikin ta Allah ya san da su malaiku da suke komawa sama Allah ya san da su ko ba kuma ayyukanmu da suke zuwa da malaiku suke haurowa da su Allah ya san da su ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amal salih yarfa'u haka ne yake haka nan kuma rayukan mutane dan malaika mutane karzu rayukan mutane ai suna haurawa da shi sama duka Allah kuma yana sanar da wannan abuwa duka yace wa huwa ar-rahim Allah subhanahu wataala shine mai jin kai al-ghafur shine mai gafara na'am
wa qala alladhina kafaru la ta'ina sa'a bala wa rabbi la ta'ina
talati wa qala alladhina kafaru kuma wadanda suka kafirta sun ce la ta'ina sa'a sun ce sa'a wato lokacin tashin kiyama ba za ta zo mana ba su ba su imani da cewa akwai ranar tashin kiyama ba saboda ka suna ganin ba za ta zo ba duk wani magana da ake yi na rayuwa bayan mutuwa duka kariya ne kawai ba wani magana tashin kiyama Allah ya ce da manzon sa kul bala wa rabbi la ta'iyannakum Allah ya ce ka ce musu a'a wannan magana da kuke cewa ba haka bane wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina la ta'tiyannakum za ta zo muku wato Allah subhanahu wataala ya umurci manzala da ya tabbatar musu da wannan lamarin ta hanyar rantsuwa da ubangijinsa malan suna cewa wannan ayan da yana daga cikin ayoyi guda uku inda Allah subhanahu wataala ya umurci manzala da ya rantsa da ubangijinsa akan zuwan tashin kiyama ina wata magana aya ta farko ita ce ayan da yazo cikin da ta zo cikin suratul yunus inda Allah subhanahu wataala ya ce wa yastanbi'unaka ahaqqul hu allati qul i wa rabbi innahu lahaq suna tambayar sa shin wannan magana da gaske ne Allah ya ce ka ce i a wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina innahu la lalle gaskiya ne wannan lamari za ta zo kuma an tabi mujini na biyu shine wannan ayan wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a allati qul wa bala wa rabbi ta karshe ita ce ta zo a cikin suratul taghabun za'ama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athuna kuma la tunabba'una bima amiltum wa dhalika ala allahi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala so uku kidan hawa mutum manzala da ya rantsa da ubangiji sa akan cewa tabbas ranar tashin kiyama za ta zo saboda haka magana wani yayi shakka akan sa bai taso ba ta Allah yace alimul ghaib Allah subhanahu wataala shine masanin ghaib me yasa Allah subhanahu wataala ya kawo wannan magana bayan wannan ai dalilin da yasa su kafirai ba su yarda da cewa akwai tashin kiyama ba shine ganin suke idan an binne mutane a cikin kasa za ta cinye jikin su gabaki daya saboda haka tun daga farkon halitta a ce har zuwa karshe mutane nawa aka binne su a cikin kasa ta cinye su gaba da babu wanda ya san da suke ta yaya za ta an san da suke kuma a ce za a tattara jikin su suna ga wannan ba zai yi ba shi yasa kamar da muka karanta ba wa qalu a iza dalalna fil ard idan muka bata a cikin kasa mun bata ba wanda ya gamu kuma ta yaya za a san da muke to shi yasa Allah yace alimul ghaib Allah fa shine masanin ghaibu la ya'zubu anhu mithqalu dharra babu wani abu da ke fojiwa gare shi ko da gurgudan kwayan zarra ne ina fata mun gane fis sama wata cikin samai wala filan aka na kuma cikin kasa babu wani abu da ke koyi masa ko ni kankanta wani abu yace wala asgaru min zala ko da mafi karanci akan haka wala akbar ko kuma mafi girma ga haka illa fi kitabu da afatana cikin littafi bayanan ne saboda haka Allah ya san duk inda komai yake ina fata mun gane saboda haka Allah ya san su kuma yana da iko ya tattara su a ranar tashin kiyama tattara su da zai da kuma dawo da su da ransu me yasa zai yi haka yace liyajizal ladzina am domin ya sakawa waɗanda suka yi imani wa amilus salihat kuma suka yi aiki na kore ulaika wadancan lahum magfira suna da gafara daga Allah subhanahu wataala wa rizqun karim haka nan kuma suna da arziki na karanci wato aljanna kenan saboda haka Allah subhanahu wataala zai dawo da mutane domin yayi masu hisabi ya sakawa waɗanda suka yi imani da imanin su ya sakawa waɗanda suka kafirta da kuma da kafircin su na'am sallallahu alaihi
وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ
sallace wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizin kuma wadanda suka yi sa'ayi a cikin ayoyin mu mu'ajizin suna masu gaggerwa su sa'ayin da suka yi game da ayoyin mu ma'ana sun yi kokari su karyata ayoyin mu sun yi kokari su karyata annabawan mu sannan kuma sun yi kokari su hana mutane su bi hanyar Allah subhanahu wataala shine mu'ajizin suna wato suna kokarin su hana wasu bin Allah subhanahu anya Allah subhanahu wa ta'ala suna gajiyar da su daga bin hanya Allah subhanahu wa ta'ala allati ulaika ila wadannan lahum azab suna da azaba min rijzin alim suna da azaba daga wata azaba mai radadi sai ce wayar allazina utul ilma sai kuma wadanda aka ba su ilimi su kuma suna gani cewa allazi unzila ilayka min rabbika huwal haqq su suna gani cewa abinda aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya su sun yi imani sun san cewa abinda aka saukar daga ubangijinka shine gaskiya wa yahdi ila siratil azizil hamid kuma yana shiryawa zuwa ga hanyar mabuwayi godadde saboda haka su waɗannan da aka bawa ilimi su ne mu'minai Allah subhanahu wataala ya sifanta su da ilimi saboda me saboda sun yi imani da alqur'ani ina fata mun gane kamar da Allah yake bal huwa ayatun fi suduril ladina utul ilm ayoyi ne a cikin zukatan wadanda aka ba su ilimi wato mu'minai kenan saboda haka sun san cewa wannan qur'ani wahayi ne daga Allah subhanahu wataala sannan kuma sun yi imani da cewa akwai shari'a a cikin zuwa ga hanyar mabuwayi alhamid ko dade sai Allah yake wa qala alladhina kafaru kuma wadanda suka kafirta suna cewa hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum shin kuna so mu nuna muku zuwa ga wani mutum wani namiji yunabbi'ukum wanda yake gaya muku cewa idza muzikutu cewa idan aka sassaje ku kullamu mazzaki ko wace irin sassajewa innakum la fi khalqin jadid lallai tabbas ku za sabanta halitan ku kafirai suke wannan magana kuma galibi wannan magana suke yi suna yin shi ne a lokacin haji kun san cewa a jahiliya kafin musulunci su ma kafirai suna haji irin nasu duk da cewa Ka'aba gumaka ne a ciki akwai gumaka wajen 360 amma kuma duk da haka sauran kabilun larabawa daga kewaye suna zuwa makka su zo su zaga su yi tawafi a wannan Ka'aba to idan za su zo Quraishawa sai su fara jin tsoro saboda me manzo Allah yakan amfani da wannan daman ya hadu da mutane daga wasu garuruwa ya yi musu da'awa to saboda haka Quraishawa sai su dinga tunani to idan mutanen nan suka shigo yanzu nan za su hadu da manzo Allah zai yi musu magana kuma kila su karbi maganar sa haka nan kuma idan suka zo ko mu kanmu Quraishawa za su yi tambaya musu ce ina labarin wannan mutumin da yake cewa shi annabi ne me za mu ce musu ina wannan gane to sai su taru gab da lokacin hajji su dinga shawara to idan mutane suka zo yanzu me za mu ce musu wasu sai su bada shawara su ce idan kuka zo mun ce wannan mutum mahaukaci kada a ji maganar sa wasu su ce a bari mu ce me sihiri ne wasu su ce bari mu ce ba shi da hankali yana fadin abubuwan da hankali ba zai iya dauka ba daga cikin wanda yake fada yake fada shine ne shine cewa idan kuka mutu kasa ta gama cinye jikin ku an tsatsage ku kowace irin tsatsagewa a ce za a sake dawo da halittar ku sabo haka irin wannan abu magana ne wanda hankali ba zai dauka ba to sai su dinga ba juna irin wannan shawara cewa idan mutane suka zo bari kawai mu dinga ga musu cewa kanku yi man da wannan mutum ne ina fata mun gane to shine Allah subhanahu wataala yake haifata mana irin maganganu da kake yi shine suka ce aftara ala Allahi kadhiban ma'ana wannan magana da yake yi ba magana ba ne na hankali kuma da cikin biyu ne ko da ya zama to ya kirkiro karya ya jingina wa Allah subhanahu wataala an bihi jinna ko kuma yana fama da hauka shi manzo Allah kenan suke nufi da wannan magana shine aftara ala Allahi kadhiban an bihi jinna ko da ya zama to ya kirkiro karya ne ya jingina wa Allah ya ce ai masa wahi alhali bai masa wahi ba ko kuma ya zama to yana fama da hauka ma hauka kire Allah ce balil ladina la yu'minun Allah ce a su dai wadanda ba su yi imani ba bil akhirah da lahira fil azab suna cikin azaba والضلال البعيد كان ما صنع cikin fata mai nisa suna cikin azaba kuma na suna cikin aiki da zai kai su zuwa ga azaban Allah subhanahu wa ta'ala a ran tashin kiyama sannan kuma suna cikin fata mai nisa na'am sallallahu alaihi
wasallam ya'u ila ma baina aydihim wa ma
dan da afalan yaro ila ma baina aidihi shin basu yi duba ba basu duba ba zuwa ga abin da yake gaban su wama khalfahum da kuma abin da yake bayan su minas sama daga sama wal ard da kuma kasa mana me yasa ba za ku tsaya su kalli gaban su idan suka kalli gaban su ta sama za su gan cewa ba abin da za su gani sai sama gaba da ya kewaye su ta gaban su haka nan kuma idan suka waye ga baya za su gan cewa sama din ne ya kewaya da su haka nan kuma kasa ta kewaya da su a gaban su da bayan su me wannan yake nufi mana Allah subhanahu wataala yana sunna musu cewa idan Allah subhanahu wataala yayi nufin ya halakar da su babu inda za su gudu ina za su je akwai inda zaka je wanda ba cikin kasa da baka je ko kuma akwai inda zaka je ko sama zaka tashi akwai inda zaka je wanda zaka samu kanka baka karkashin sammai babu saboda haka idan Allah so yana so ya halakar da su to ba za su yi sai da wa Allah ba shi yasa Allah ya ce inna sha naqsi bihimul ard idan muka so za mu sa kasa ta shafe su za mu birkice kasa mu nutsar da su cikin kasa au nuskitu alaihim kisafa minas sama ko kuma mu saukar musu da wani yanki na sama ya fado akan su wani babbake daga sama ya fado akan su ya halaka da su Allah ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la aya akwai aya li kulli abdin da kowane bawa ni ne komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala bawa mai mayar da alamuransa zuwa ga Allah saboda haka duk wani mai hankali ya san cewa fa idan ban yi imani da Allah ba idan Allah ya tashi kama ni babu mafaka babu inda zan je ina fata mun gane to shi yasa Allah kuma yake ce me yasa ba za su duba ba da kansu su yi wannan tunani ba to amma kuma shi da nan Allah ne duk da wannan بلات يدا في إيماني بقى. نعم تعال لي سنة.
ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقد جئت واعملوا صالحا بما تعملون بصير.
نعم سأل الله سبحانه وتعالى يا أبتي لعبار عن نبي داود التي ولقد آتينا داود منا فضلا حقيقة منبا داود فللا تغذرين الله سبحانه وتعالى يا أبا النبي داود فللا دهوة لذلك الله يا باشي النبتة الله يا باشي منزنج الله يا باشي ملج يا باشي حكمة يا باشي علم كما دعا لكي مجلسة البقرة yete menene yete menene wakatala menene daud daluga wa atahu allah almulka walhikma wa 'allamahu bima yasha ana allah ya bashi mulki ya bashi hikma ya sanar da shi daga cikin abin da yaso allah subhanahu wa ta'ala ya bashi daga cikin falalansa ya sauka masa da littafi shine littafin zabura ko haka wane sannan kuma allah subhanahu wa ta'ala daga cikin falalansa ga nabi daud allah ya bashi sauti mai kyau yana da zaki murya idan yana karanta zaburansa kusan kowane hadisa sai ta tsaya ta saurare shi bal sauran halitu gabaki da idan yana tasbihi suna bin shi suna tasbihi tare da shi saboda zaki murya sai yasa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yazo yana wucewa cikin dare ya saurari Abu Musa al-Ash'ari yana karatu al-Qur'ani sai manzo Allah ya tsaya ya saurari al-Qur'ani fa sai yace in yace لقد أوتي هذا مزمار من مزامير آل داود شي wannan fa an bashi zaki murya irin nan wato mutanen annabi daud saboda haka annabi daud ya kona na cikin wato falalan da Allah subhanahu wa ta'ala yayi mata dan yace ya jibalu da muka bashi wannan falalan musamman wannan zaki murya sai muka ce ya jibalu ya kudu wato awwizi ma'ahu wato tadbihi ma'ahu ku yi tasbihi tare da shi ina wata magana idan yana tasbihi kuma ku yi tasbihi tare da shi wa tayyib haka nan kuma tsuntsaye kuma ku yi tasbihi tare da shi kamar da Allah ya ce wa sakharna ma'a daud al-jibala yusabbihuna bil 'ashi wal ishraq yace wa tayra mahshura kullu lahu awwab Allah ya ce mun hore tare da annabi daud zuwa yusabbihuna suna yin tasbihi tare da shi bil 'ashi da maraike wal ishraq da kuma lokacin fitowar rana Allah yake wa fayra mashura haka nan kuma sun tsaye da aka tattara su kuma an sa su da dai tafi tare da shi Allah yake wa alanna lahu alhadid sa'annan kuma muka tausasa masa bakin karfe mana suka ce wato Allah ya bashi dama ya sarrafa karfe yanda yake so shi idan zai sarrafa karfe baya bukata sai ya kona ka da wuta ba ko ya bubbuga ka da guduma ba a'a da hanayensa yake sarrafa shi yanda yake so kamar da zaka sarrafa auduga haka yake insha Allah dawo na'am da muka bashi wannan sai muka ce masa me Allah ce sai muka ce an'imal sadiqa muka ce masa ka aikata ka sana'anta sadiqa sadiqa wato sifa ce wannan sadiqa sifa ce ne mausufin mahsu takdiruhu durur a ni'mal duru'an sadiqat mana muka ce masa kai duru a na sulke kusan bare mana sulke idan yaki ya wace ne sulke ya ce sunan shi da Hausa sulke din ka wajen cewa kuri ga yaki ne irin rigan yaki na da na karfi da ake mayaka su sa shi shine duru to ya Allah ya ce masa kai wannan duru din sadiqat masu gamman ne shine sadiqat su game jiki ina fata mun gane sai ce masa wa kaddir fisal ka kaddara wurin saka mana idan ya tashi kera wannan abu ya yi shi daidai waje da kada ya zama to yayi yawa kada ya zama kuma yayi ma mutun kadan ina fata mun shine wa kaddir fisal in ya tashi in saka wannan abu ya yi shi daidai Allah ya ce masa wa amalu salihah kuma kai aiki na kwarai inni bima ta'maluna basir ni fa ina ni ne gari ne game da abin da kuke aikatawa. Saboda haka wannan shine abin da aikin Annabi Dawud ya kasance yana sarrafa karbe, yana wato wannan rigan yaki din. Aka ce yakan yi shi da yawa, ya sadda su, ya samu kudi da yawa daga ciki, ya ciyar da iyalansa, daga ciki kuma ya ciyar da Banu Isra'il. Ina ba ta magana shi yasa ko manzala sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi da wannan aikin hannu da yake. A cikin wani hadisi manzala ya ce wa inna atyaba ma ya'ma akala rajulu min kasbihi, sai ce wa inna nabiyallahi Daud kana ya'kulu min kasbi yadihi. Manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato dukiya mafi tsarki da mutum zai ci shine abin da ya samo daga aikinsa. Sai ce lallai Annabin Allah Annabi Dawud ya kasance ne yana ci ne daga aikin hannunsa. Ina ba ta gane. Saboda haka Allah ya hada masa wato alkhairin duniya da lafiya. Saboda mai bayan Allah ya ba shi wannan dama, Allah ya ce masa wa'malu salihan, kai aiki na ƙwarai. Kuma ya kasance mutum mai yawan bauta ga Allah subhanahu wataala. Sai zama to Allah ya tara masa alkhairin duniya da lafiya. Haka ya kamata wato rayuwar mu'mini ko mutum ya zamanto, ka zamanto wato a bangaren rayuwar duniya ba barka a baya ba, a gane haka ne kuma a bangaren addini ba barka a baya ba. Ina ba ta mu gane, yani ya kamata a ce misali yanzu a samu mutum, a ce misali likita ne sannan kuma malami addini, a gane ya fara abu a alheri ne ko ba haka ba ne, ko a ce injiniya ne sannan kuma ya san addini, yana da son addini. To haka ya kamata, ba wai a ce mutum ustadi ne amma kuma ta bangaren addini ba shi da wani rabuwa ciki, ko ya zama mutum gaba ya kawai ya mar da hankalinsa ga addini a duniya amma kuma bangaren addini ba shi da wani rabuwa ciki. Ya kamata a hada guda biyu ne. Ina mata magana shi ne wa amalu saliha allati inni bima ta'maluna basir. Na'am, sai lati ne wa
sulaiman nasmi au wa hasha wa asalna lahu 'aynan fi
wanda ya kara mana da labarin ɗansa Annabi Suleiman. Annabi Dawud shi ya haifi Annabi Suleiman. Sai ya ce kamar da muka ba Annabi Dawud falala, shi ma Annabi Suleiman mun ba shi falala nasa. Sai ya ce wadu Suleiman, kuma ga Suleiman mun hore masa ne arrih, mun hore masa iska, yana iya sarrafa iska yadda yake so. Sai ya ce uduha shahar, wato iskan yana tafiya da shi tafiyan safe, yana yin tafiyan safe gwargwadon tafiyan wata daya. Warawa washa, tafiyan maraici kuma in zai tafiya da shi da maraici yana yin tafiyan wata daya. Kenan a yini guda Annabi Suleiman yana yin tafiyan wata biyu a yini daya. Ina mata mun gane safi da maraici, safi tafiyan wata daya, maraici tafiyan wata daya. Haka yake duk inda yake so iskan za ta tafi da shi. Ina mata mun gane shine wuduha shar warawaha shar. Sallate wa asalna lahu aynal kifir, haka nan kuma wato mun gudanar masa da marmaro na alkifir, na wato ruwan dalma, mana narkakken dalma. Sai zama to shi ma yana jere abubuwa, sannan yana bukatar wannan ruwan dalma ya zuba akan karafa da ake hadawa domin idan suka bushe su kama da juna. Shine wannan aynal kifir ne, ruwan dalma, narkakken dalma da ake hada karafuna da. Allah ya ce mun gudanar masa da wannan. Sannan kuma daga cikin fadar Allah ya bashi kuma Allah ya ce wa minal jin, sannan kuma daga cikin aljannu kuma akwai man ya'malu bayna yadayhi, akwai masu aiki a gabansa, bi izni rabbihi, da izinin ubangijinsa. Yana sarrafa aljannu yanda yake so. Ina fata mun gane kamar da Allah ya ce mana, Allah ya bashi iko sosai a kansu. alaihi wa min ash-shayatin man yaqusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik ko ba ka bane wannan suratul anbiya asratu sad yace wash-shayatin kullu banna'i wa gawa ko wa akharina muqarranina min asfar wannan shi ke nuna cikakken iko sakan su saboda me wash-shayatin kullu banna'i alaihi da shaytanu kullu banna'i ko wanne masu gine-gine suna gine suna masa gine irin duk wani gine da yake so wa gawa haka na kuma masu nutsewa cikin ruwa su fitar masa da gwalagwalai ko ma'adinai a cikin ruwa yace wa akharina muqarranin wasu kuma sun yi laifi ya daddaure su ya sa musu hanfa ka gani in ba dan sulaiman waye ya sai ya dace da dalilin suna wannan zamani kaga to wannan duk shike nuna irin girman mulkin da Allah subhanahu wataala ya bashi na'am shine tallace wa man yazid minhu an amri duk wani daga cikin su wanda ya kauce ma umurnimu an amrina daga umurnimu nuzikuhu zamu dandana masa min azabi sai daga azabu wutan jahannam saboda haka dole ne kawai su masa biyayya tsoron shi suke yi ina mata mun gane Allah yace ya maluna lahu ma yasha suna aikata masa duk abin da yake so min mahari daga mahari wasu malaman suna fassara mahari bana da masallatai wasu malaman kuma suna cewa kalmar mahari ya hada da kowane irin dakuna mana sai zama da dakunan ibada da kuma dakunan hutawa duka ya shiga cikin mahari wata mazir haka nan kuma mutum ya nago sura suna sana'anta masa sura mana su kera sura mutum misali ko sura dabbobi su yi shi ko da kasa ko da duwatsu ko da itace za su suranta abu ina mata mishi da tinsal suna yi masa wajifani haka nan kuma da wato akushi kal jawab kamar masu girma kamar tafkin ruwa ina fata mun gani ko kududdufi yace wa kudur haka nan kuma da tukwane manya rafiya kafafu tukwane ne manya wanda a kafe suke a wuri daya duka wannan abubuwan wato suna yi masa ne dan wato Allah yana kawo mana wannan abubuwan dan mu ga kufanci girman mulki sa nan da yake wata mafi suna masa tamazi in ba wannan abu ma'anar suka ce ya halalta ne a shari'ansa amma mu a shari'ar mu haramu ina fata mun gane haramu ne mutum ya suranta mutum ko da kasa ko da dutse ko da itace ko ya suranta duk wani abu mai rai wannan haramu ne a shari'ar mu amma a shari'ansa Allah ya halalta masa ina fata mun gane saboda haka kowane annabi da yanayin shari'arsa sai dai kuma annabawa suna taru ne akan tauhid babu bambanci a tauhid dukan suna kira zuwa ga bauta Allah amma abin da ya shafi abubuwa na aiki to akan samu bambanci za a iya samu wani abu haramu ne a wurin su halal ne gare mu za a iya samu wani abu halal ne gare su haramu gare mu shine da kullun ja'alna minkum shira'atan wa minhaja kowanne mun sanya masa shari'arsa da kuma hanyar rayuwarsa ina fata mun gane saboda haka suna masa waɗannan abubuwa da waɗannan tukwane malam suna cewa wannan yana nuna cewa yana nuna girman mulkin sa saboda mai idan aka ce ana girki a cikin tukwane manya masu girma wannan yana nuna wato yawan girki da ake yi kuma yawan girki yana nuna yawan mutane masu cin wannan abinci sannan kuma yana nuna wato karamci shi sarki ko ba haka bane tunda wannan yana cewa mai karamci ne yana ciyar da mutanensa saɓani abin da muke gani yanzu na a sarakunanmu da shugabanninmu sai ka gan sarki an taɓa bani labarin wani sarki ba zan ambaci sunan shi ba sarki wani gari ne ya tara kayan abinci a cikin store na gidansa shekara da shekaru har sai da suka lalace buhunan shinkafa suka lalace tirela ya sake shiga cikin store dinsa aka shika tirelar su aka je aka zubar subhanallah bayan kuma ga talakawa da yawa wasu suna kwana ba a abinci amma kuma ba za a ba su ba ina fata mun gane to wannan kuskure ne rashin ciyar da talakawa na cikin abin da yake ja mutum ya kai mutum zuwa ga wajen jahannama Allah na tsaka anil mujrimi ma sallakakum fi saqar qalu lam nakum min al musaddin wa lam nakum nut'imul miskin ba su ciyar da miskin sai da kawo ya kamata sarakuna mu su yi koyi da irin wannan sarkin mai adalci yana ciyar da mutanensa ana girki da yawa ana ciyar da mutane ina fata mun gane wannan shine wa kudurir rasiya duk wannan Allah ya ce da muka bashi wannan sai muka ce masa i'malu ala dauda shukra. Ku iyalan annabi Dawud, da kai annabi Dawud da danka annabi Suleiman, ku yi aiki domin godiya ga Allah subhanahu wataala. Ku yi aiki domin godiya ga Allah subhanahu wataala. Shi yasa annabi Dawud ya kasance daga cikin bayi Allah masu bauta sosai. Bal manzala sallallahu alaihi wasallam, yanda manzala ya yabe shi ta bangaren aikin da hannu, manzala ya sake yabon shi kuma ta bangaren ibada. A wani hadisi manzala yana cewa ahabbu salati ila Allah, yace salatu Dawud, yace menene, yace kana yanamu nisfu layl wa yaqumu thuluthahu wa yanamu thuluthahu, yace wa ahabbu siyama ila Allah siyamu Dawud, kana yasumu yawman wa yufsiru yawman wa la yasiru idha laqa. Yace sallar da Allah ya fiso shine irin sallar annabi Dawud, ya kasance yana bacci rabin dare, sannan kuma yana sallaki sulusin dare, sannan kuma yayi bacci sulusin dare kuma, sannan kuma yace azumi da Allah ya fiso shine azumi irin annabi Dawud, yakan ya azumi rana, sannan kuma ya sha azumi rana, yayi azumi yau gobe ba zai yi ba, shine siyami Dawud. Sannan kuma Allah yace wala, manzo Allah yace wala yafiru idza laqa, baya gudu idan ya hadu da makiya a wurin jihad, baya gudu. Ina fata mun gane. Kuma da ka yana aiki bal a watar wa a wasu malaman tafsir suka ce wato ya kakkasa iyalansa akan ibada daga safe zuwa maghrib, ya zama to babu wani lokaci a fati za a samu wani daga cikin iyalansa yana cikin ibada, haka ya kakkasa su. To shi yasa wannan abu mana cewa ya kamata mutum ya yi aiki ya gode wa Allah subhanahu wataala, godiya ga Allah subhanahu wataala kan a cika da nimominsa, malaman suna cewa ya hada abubuwa guda uku. Da Allah subhanahu wataala maka ni'ima, za ka gode masa da zuciyanka, imana ka yi imani cewa wannan ni'ima daga Allah ce, ba so da wayonka bane, ina fata mun gane. Sannan kuma ka gode wa Allah da harshe, ka ce alhamdulillah. Sannan kuma ka gode wa Allah da aiki, ina fata mun gane, ka kara dage wurin ibada. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tashin dare yana sallar dare har wato kafafuwansa suka kumbura, da Aisha ta tambaye shi yace mai afala akuna abdan shakura, shi fa zan kasance bawa mai godiya ba ga Allah subhanahu wataala. To haka ya kamata mutum ya zama. Allah ce wa qalilun min ibadati, sai da kuma dan kadan ne daga cikin bayina masu godiya. Bai kamata mu kasance cikin wadannan ba, ya kamata mu zama to masu godiya. Allah ce mu kada dole
falamma qadayna alayhi law kama jallu ala
na kallaci duk wannan mulkin da Allah ya bashi, Allah ya kaddara masa mutuwa. Kowa ka bani wannan ishara ce ga kowa, ko me Allah ya baka na mulki, ka san cewa wata rana za ka bar wannan mulki. Ina Allah ce falamma qadayna alayhi mau, a lokacin da muka hukunta mutuwa a kansa, ma jallahum ala maut, babu abunda ya jawo hankalin su zuwa ga mutuwansa, su aljannu kenan da suke aiki a gabansa, babu abunda ya jawo hankalin su zuwa ga cewa sarki ya mutu a fati ne, illa dabbatul ard, a fati dabban kasa. Gara ta'kulu min sa'atahu, wanda tana cin min sa'atahu ay asahu, sandansa. Wato abin da ya faru shine annabi Suleiman idan aljanu suke aiki, dan suna aiki, yakan fita ya zo da sandansa ya jingina ya dogara kan wannan sandan, yana kallon su, yana supervise din su. Wannan shi ma abun koyi ne ga sarakunan mu da shugaban wannan mu, ba wai ka bada umurni a je aiki ka je gida ka je ka zauna office, a zo a ce maka an riga an yi aiki baka san an yi ko ba yi ba, wannan kuskure ne. Ya kamata a ce sarki yana fita, shugaba yana fita, yana jijiya aiki da ya sa a yi ana yi ko ba yi. Haka annabi Suleiman yake mulkin sa, yakan fita yana kallo ko suna aiki, ko kaga idan ya fito yana fitowa da sandansa, sai ya dogara akan wannan sandan yana kallo su. To sai ya fito wata rana ya tsaya akan, ya dogara akan sandan yana kallon su, yana wannan hali, sai Allah ya hukunta masa mutuwa, sai ya mutu. aljannu suna nan suna ta aiki idan suka daga suka kalle shi suka ji yana nan yana nan mu cigaba da aiki sai su cigaba da aiki ba su san cewa ya mutu ba alhaji kuma ya mutu suna nan suna ta shan wahala ana ta aiki suna wannan gine-gine wane ne masu shiga ruwa su tada kowa aiki ake ana tsoron sarki ba san cewa sarki ba mu ba to yana cikin wannan har wannan gara ya zo ya cinye sandan ina ba san da ya cinye sandan sai ya faɗi sun da ya riga mutu sai ya faɗi shine Allah ke falamma harra a lokacin da ya faɗi ta bayyana tilke sai ya bayyana ga aljinu har da mutane ma cewa me allau kanu ya'lamuna al-ghaib cewa su aljinu ba da cewa suna sane da gaibu to ma lam yusu bil azabi da ba su zauna ba a cikin azaba mai wulakantarwa ba su aljannu sai ma mutane suke su suna da ilimin gaibi ina mata mun gane suna cewa su suna da sun san gaibu to sai gashi Allah ya hukunta ma sarkin su mutuwa ba su san da mutuwarsa ba suna ta wahala suna ta wahala aka ce sai da suka yi wajen shekara guda suna wannan aiki sannan sai da ya fadi sannan suka gane cewa ai ya mutu mutum sai to a haka sai asirin su ya toyi mutane suka cewa ashe fara cewa suna sun san gaibu a ce gariya suke ba babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala a haka Allah ya fanta sa su ya tona su ne su cewa ba su san gaibu aka ce a lokacin wasu malamai suka ce sai ya aka gane cewa sun yi aiki kusan aikin shekara daya ya yi kusan shekara daya bayan mutuwarsa aka ce garadin ne suka je suka samu suka ba shi fanda irin fanda Annabi Sulaiman din suka ba shi yaki suka suna ta kallo yaki na gini guda da haka suka gan gurgurda abun da yake na yini da sai suka kaddara inda zai yi wannan sadan wannan nawa ne zai dauke shi suka gan cewa kusan shekara da yayi bayan mutuwar sa kafin garar ya gama cinye wannan sadan sannan ya fadi saboda haka wannan yana karantar cewa babu wanda ya san gaibu a face Allah subhanahu wataala aljinu ba su san gaibu ba duk masu tsafi da suke cewa suna duba duk kariya suke yi babu wanda ya san gaibu a face Allah subhanahu wataala sannan kuma wannan yana karantar da mu cewa ko me Allah ya baka da mulki na farko dai mulkin ka ba zai taba kai irin mulkin Annabi Sulaiman ba sannan kuma duk da wannan mulki da Allah ya bashi to bai dawwama ba akan wannan mulki sai da Allah ya hukunta masa mutuwa to haka kowa ma to da kada wato zaji mulki ya tafi da hankali ya shagaltar da mutum gaban Allah subhanahu wataala ya kamata ko me kake cikin jin daji na mulki na zuciya na mene ka san cewa ba wata rana zaka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma zai maka hisabi saboda dole kai aiki ka sana da ma wannan ranan sana bi mai kyau zamu tsaya nan saboda zamu shiga wani kisa ne kuma daban abun da muka karanta dare Allah ya ba mu ladarsa inda kuma kai kuskure Allah ya fi mana وانا كلام ودي ام بيك شر الله الى الى انت استغفرك بك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اذا في تنبيه يا دي ام تن ورم يا ابو بركه نعم السلام عليكم ثم سنا متوا تبو اكيد مسو متوا تي الله جل الاهرا اي باب وني حنيا زو الله الاهرا تي حنيا متوا انا فاطمه مغني سوف ذاك ديكا ثم سنا متوا دي دي كاي زي يو سنا جيماوا tsohon rayuwarsu ba irin namu ba kome suna da yanayin rayuwarsu kome suna yi na'am wani kusura na'am wannan labarin bai inganta ba mu yi bayani wannan malaman da yawa suna kawo wannan labarin da karkashin wannan ayan da ta zo a cikin suratul hashir akwai na yare wannan kafin yau da zina mana takula wata wurin na kuma aka zama mai kaji wani ayar ya zo kafin wannan na da bangare karkashi wannan ayan shine malamu suke kawo wannan labarin sannan muka kira kusan hashir wata fara na yi bayan wannan na kurkuri ya kawo suna dinka ga baki da duka babu wanda ya gada ina wannan babu wanda ya gada amma dai malamu suna ambace shi dai istina ta dan da su kula cewa duk inda mutum yake idan Allah ya kaddara musu amma mutuwa zai je wannan wurin ya je ya mutu amma da ingancin kisan gaskiya a sanadin da baki da kurdu ya koro sanadi daban daban duk kamar wanda yake da Allah wala ko wanda yake da wala ko
kuma
ina da shi ya yi da shi ba saboda haka ai ta maka a tuwa duk ba kuma da ta yi duk aka shi ne da rukiya ba za ta yi kita ko ba Allah zai buga ya yi sai da kuma ce ba 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 wa alaikum na alƙali zai duk zaga ne kan da no go Allah ta'ala kin mutane suna ganin aljanu ara da suna iya ganin aljanu ai aljanu yana iya su aljanu suna canza sifofi ina wadanda yana ya daukar sifan kare yana ya daukar sifan mutum yana ya fitowa kuma a sifar da zahiri a gani wasu suna cewa su saba gani na yana gani su kana so lokacin da kake cikin mallai ai yanzu kake magana ko lokacin da kake cikin mallai yanzu kake magana lokacin da kake cikin mallai yana gani su yana na da suna masa aiki yana masa hukunci da yanda yake hukunta wani adam har yake hukunta a aljini gashi ya zo da rasuwa da sai maka dai a wannan zamani a kowanne suke cewa suna za su za ta yi bayyana kuma ta gani na baki ga su ne to shayarwa na mace ta tayar da jariri na to gaskiya wannan ina so tsara wani aiki da ya fi innama raba'a min al-maja' wannan shayarwa da ke haramtawa ke zama su ke zama su mahalli shi ne wanda aka yi saboda yunwa ina fatan bane mana duk sanda mace ya zama to akwai jariri kuma da ita ba a mahaifiyan yana cikin yunwa sai kuma ta shayar da wannan jaririn har ta sha har ya sha ya koki to shi yana ta zama kamar uwa gare ta gare wannan jariri ina fatan bane ta zama kamar uwa gare wannan saboda me wannan shine maganan da ya fi dace ina wadan bane saboda wasu suna cewa sai jarin ya sha kamar da ya zo a cikin hadisin Aisha so biyar shi yake haramtawa ina wadan bane kuma to so biyar to amma dai idan muka hada da wannan innama raza min al-maja'a to zai zama to da so biyar din kuma ya zama to lokacin da jaririn yake lokacin da yake cikin shekara na shayarwa me yasa malamu suke sa waɗannan ka'idoji saboda kada mutum yanzu bayan ya girma yace zai iya sha nonon mace yanzu kuma ta zama to kamar uwa gare shi duk da cewa manzo Allah ya halaka haka ga sani amma kuma na wasu suna cewa wannan hukumul ayn ne wannan khas bi sani to baka duk sanin mace ta shayar da jariri dare na cikin yunwa kuma jaririn ya sha har ya take da kansa saboda koki ina wata bane to ta zama su kamar uwa ga wannan wannan haka yi haka fasalar tsallar mai ce Allah zai yi isaji a kansu a ran ta suke ma ya ba kowane haƙƙi sa daga ba kuma sai amma da su kasa gaba ɗaya. Na hudu wata hannun jayin ba. Na idan mace ta rasu na tana da miji bangare ba sana mene ne aiwa eh eh sai tara su na tara da ciki eh na ciki ya bai yadda cewa ciki ya rasu ba yana so a cire ciki eh shi kuma yace dole dole a cire na so a gare su wannan abinda suka yi kuskure ne uban yariyar ya na nan bai ce komai ba to gaskiya suna da haƙƙi su yi magana ina wato saboda me wato gawa yana da hurumi kamar da lokacin da yake raye ina wato magana yanda zai halarta ka cutar da mutum a raye ba to haka ya haramta ka cutar da gawansa ko da bayan mutuwansa ina wato magana saboda ka matuƙa likitoci sun tabbatar da cewa cikin ya mutu baya motsi kuma to bai kamata a ce za su zo kuma su barke cikin ka su cire jariri aje a dinne tare da shi wannan ba karami haƙi ba ne akan hurumin matan ba ina wata mara wannan ba karami kuskure ba ne kuma iyayen suna da haƙi su hana mini ba shi da wannan ikon ya ce a saba ma hukunci shari'a saboda tsoronsa saboda wani al'adarsa ita a wuri a gare su kona ba a wata wannan ba zai ba a fifita al'ada akan hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan wanda suka yi kuskure ne bai kamata a yi haka ba gaskiya saboda gawa na da kurmi kamar da yake idan yana raye Allah ya kire mutane mu Allah ya karama na fahimta rashin ilimi ne da jahil shi yake dawo irin waɗannan abubuwa Allah ya kiyaye amin Allah ya kamata sanan ku dawo